Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu Baba Yako Makeri. Babban lauyan gwamnatin Amurka wato Attorney General Jeff Sessions ya faɗa wa majalisun ƙasar a jiya Asabar cewar zai bayyana gaban kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar dattawa mai binciken yuwuwar katsalandar da aka ce Rasha ta yi wa zaɓen shugaban Amurka don ya bada shaida. Sessions ya ce yana son ya bayyana gaban kwamitin ne domin ya yi bayani game da tambayoyi da suka taso a kansa a lokacin da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya bada bahasi ga kwamitin. Attorney General wanda shine mai rike da mukami mafi girma a sashen dokoki na kasar ya ce a ranar Talata ne zai bayyana gaban kwamitin na majalisar dattawa kuma ya bada shaidansa mai yuwa bisa rantsuwa. Sai dai bai bayyana ko kwamitin zai saurare shi a bainin jama'a ba ko kuma a asirce. Sashen shari'an kasar da Sessions ke jagoranta yana binciken alakar tsakanin gwamnatin Rasha da kwamitin campaign din Donald Trump kafin zaben watan Nuwamban bara, a lokacin da Trump ke matsayin dan takara yayin da Amurka ba su zabe shi ya jagorance su ba. Hukumomi a gabashin Afghanistan sun ce wani soja a cikin runduna ta musamman na Afghanistan ya bindige wasu sojojin Amurka ya kashe uku kana ya raunata soja guda. Wannan lamarin ya faru ne a jiya Asabar a lardin Achin mai fama da yaƙe-yaƙe a cikin gundumar Nangarhar. Kakakin gwamnati a Nangarhar din da ake kiran shi a Tuwalla Kogiyani ya shaidawa muryar Amurka cewa nan take sojojin Amurka suka bindige shi dan bindigar. Kakakin kungiyar Taliban ya ce wannan dan bindigar mambansu ne da ya samu babban mukami a rundunar sojin Afghanistan. Rahotanni da suka fara fitowa sun ce sojojin Amurka guda biyu sun mutu, wasu guda biyu kuma sun jikata. Jama'ai sun ce an sanar da shugaba Donald Trump game da mutuwar Amurkawan, kuma ana ci gaba da bashi bayanai akan hali da ake ciki yayin da yake ziyararsa ta ƙarshen mako a jihar New Jersey. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi wata gasar zanga-zanga a birane da dama a faɗin Amurka a jiya Asabar tsakanin masu ƙin jinin shari'ar musulunci da masu rajin hana nuna wariya ga al'ummar musulmi. Wata ƙungiya ta Act for America ita ce ta shirya zanga-zangar masu ƙin jinin shari'ar musulunci, ƙungiyar da take da alaka da shugaba Donald Trump, wacce ta ce tana rajin kare 'yancin faɗan albarkacin baki ne da kuma kiyaye ɗabi'un Amurkawa. Wata ƙungiyar fafutuka ta Southern Poverty Law Center da take bibiyar ƙungiyoyin tsano ta ce ƙungiyar Act for America ita ce babban ƙungiya mai ƙin jinin musulmi a cikin ƙasar. A cewar wani rahoton jaridar Washington Post, kimanin mutane ƙasa da 50 ne suka yi zanga-zangar ta ƙungiyar Act, inda wasu suka yi shiga na gajiya kana suka rike tutocin Amurka suka taru a unguwar Downtown a birnin New York. Ita kuwa kungiyar Pax Heart da ta shirya taron gangami a yankin Manhattan ta faɗa wa manema labarai cewar idan wani na jin tsoron tafiya da lullubi irin na musulunci a waje, to kada mai shi ya fasa ya dage da yin lullubin a harabar jami'o'i. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta rawaito wani labari da ya dauko daga kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Turkiya Anadolu cewar Turkiya ta kama shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na ƙasar, wanda za a gurfanar da shi gaban kotu bisa zargin kasancewarsa mamba na kungiyar ta'addanci. Ma'aikatar labaran na Turkiya bai gaggauta amsa bukatar murya Amurka na tabbatar mata da an kama Tana Kilik wanda aka tsare shi a ranar Talata kada aka kama shi da yammacin shekaran jiya Juma'a. Kungiyar Amnesty International ta faɗa a wata sanarwa cewar wannan kame da aka yi wa Kilik shagube ne ga adalci da kuma kira da tayi da a sake shi. An kama Kilik da wasu lauyoyi a gundumar yammacin Izmir biyo bayan zargi da aka musu na yin amfani da wasu wayoyi wanda suke da manhaja da ke boye inda sakonni suka fito. Ana tuhumar masu amfani da wannan manhaja da masu goyon bayan shehun malamin nan Fethullah Gulen da ke hijira a nan Amurka wanda gwamnatin Turkiya ta ayyada shi dan shugaban ƴan ta'adda.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tsohuwar ministar ilimi Farfesa Ruqayyatu Ahmed Rufai ta yi kira ga duka masu ruwa da zakiya harkar ilimi kama daga gwamnati har zuwa iyaye kowa ya mutunta haƙƙinsa akan harkar ilimi. Hakan zai taimaka wajen farfado da kuma inganta harkokin ilimi da halin yanzu ya tabarbare. Farfesa Ruqayya ta yi wannan kiran ne a tattaunawa da ta yi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure a Kaduna inda ta halarci wani taro game da harkar ilimi.
Gaskiya abubuwan da ake faɗa ɗin da gaskiya ne. Gashi dai shekara da shekaru ana ta magana akan ya za a gyara ilimi amma kamar yadda kace ta barbarewa dai tana nan musamman a mataki na farko. Yanda aka taro ɗazu da kaga yanda ake tattaunawa za ka ga cewa har yanzu dai akwai matsalolin da rashin malaman, da rashin kayan aikin, da rashin azujuwa. Da rashin ma su kansu makarantun kaga yaro sun gama wani matakin babu wata makarantun da su koma su ci gaba ba a riga an yi makarantu a wannan mataki ba saboda haka abubuwan da ya kamata a yi shine a yi abin da gaske dan shekara da shekaru gaskiya ana irin wannan tarurruka ana fito da abubuwan da ya kamata a yi a bayan taro to amma rashin aiwatarwa sannan a zartar da abin da aka ce an kudirin shine yasa har yanzu aka ga ana sake komawa baya dan haka abin da ya kamata a yi shine a yi abin da gaske a fito da abin a zane a rubuta shi kowa a gaya masa abin da ya kamata yi kuma kowa ya yi kokari tsakani da Allah akan fara da gwamnoni ne ta ba gwamnoni ne kadai ya kamata a ce su ma za su ga duk kowa yana da haƙi a cikin wannan saboda wasu iyaye ma za ka ga cewa ba lallai sun damu da karatun yaran ba to abubuwan da ya kamata da shine ya kamata a farfado da harkar ilimi kowa ya dauki abin haransa kowa kuma yayi abin a aikace kowa kuma yayi abin a zahiri daga iyaye har su kansu yaran har makota ƴan unguwa har kuma gwamnatin kanta ya kamata kowa ya dauki abin da zace dan bu yayi yawa a ce kullun sai an zauna za a tattauna sai a ce a can bangaren na kasa su sun yi kaza amma mu nan bangaren ba mu ba to mu wai muke in ba mu tashi a tsaye ba ai ba za mu iya zuwa ko ina ba
idan muka dubi alƙalman karatu na ƴaƴa mata a arewacin Najeriya musamman me zaki so kici game da yadda suke karatu a wannan yanki
hakika alhamdulillah an fara dan tasowa dan da an kai duk shekara biyar goma baya zaka ga cewa yara mata da dama ba za su je makaranta ba to yanzu an dan fara ci gaba amma ba wai an ce an kai wa gaci ba har yanzu da akwai sauran runa aka ba ya kamata a ci gaba da bawa yara mata dama su yi karatu an san cewa yanzu a ga cewa ai watakila daga an tashi daga makaranta zaka ga yara da yawa sun taso a'a in aka koma a tafi karkara a duba a kaza a ga har yanzu da akwai sauran wannan matsalolin amma na yi imanin cewa idan dai mutane suka dauki abin da muhimmanci to shi din ma abu ne wanda za a iya warkar da shi insha Allah
wani shawara da kike so ba iyaye a arewacin Najeriya don ilmantar da ƴaƴansu mata
na farko dai ya kamata mutane su gane cewa idan ana maganar ilimi ana maganar harkar rayuwa ce ta yarinyar nan ba ita kadai ba amma hatta ƴaƴan uwanta da watakila mijinta in dai aure da kuma gidanta da kuma tsautata ta mijinta har abincin da aka dafa saboda haka idan ta yi karatun ba wai ai wani za ta yi ba kanta za ta yi ba da kanta da kuma wanda suke tare da ita dan haka abin da kawai zan iya ce a shine na dauka a yanzu na fi shekara 20 ina rubutu akan a bari ƴaƴa mata su je su karatu amma har yanzu zaka ga ce abin da aka ce shekara 20 bayan nan in ka karkade zaka ga yanzu ma ana iya cewa abubuwan da za a dinga iyaye ba su ba da dama ba an fi so a ba da namiji dama watakila saboda yarin ya ita aure za ta yi ana ganin to ya kamata a ce a ba wa ƴaƴa mata damar da za su ci gaba da karatunsu kuma su karatu sosai ba wai karatun an dan fara an tsaya ba duk da ya danganta da abin da iyayenta suke so da kuma mijinta amma ya kamata ta karatu kamar yadda kowa yake takawa ita kuma yarinya ta dauki abin da mutunci da kuma yi amfani da al'adunmu da kuma addininmu
a kokarin wannan tasha na bada gudumawa ta kokarin sake farfado da harkar ilimi tare da hadin gwiwar hukumar ayyukan raya kasashe ta Amurka USAID a takaice wacce take daukar nauyin kawo muku wannan shiri sun shiryawa yan jarida bitar makamar aiki ta fuskar ilimi da kiwon lafiya a Damaturu da Maiduguri a tsakiyar watan jiya bayan tarurrukan ne muka gabatar da shiri na musamman a gidan rediyon zaman lafiya Dole FM da ke barikin soja a Maiduguri kamar yadda ba za ku kasa ji ba Masana suka ce ba zai yiwu a samu ci gaban kowace ƙasa da al'umma ta ba muddin al'umma musamman mata ba su da ilimi saboda haka na tambayi shugabar gidan rediyon Peace FM ta tarayya da ke Maiduguri Hajiya Fatima Yusuf Abdullahi tasirin ilimin iyamace
abu da nake so in sake jaddadawa akan muhimmancin ilimin iyamace shine wato kowace iyamace a bace da alfahari wanda idan ka duba a family wato a cikin iyali ita ƴa mace dole ne a kula da ita ba fiye fifiko za a yi da gabe da ɗa namiji ba amma za a bata wato kulawa ta musamman me yasa saboda ita mace dole ne a bata wannan kulawa ta musamman saboda lafiyar ta ma na farko ya kamata a yi bata wannan special treatment biyu kuma in ilimin ne dole ne a tsaya haikan a bata wannan ilimi tukuru farkon da ita da kanta daga bisani za ta zo ta bada horo ko ilimi dan ita ma za ta zama uwa sabili haka idan ka duba bata ilimi da kuma bata tsoro da kuma kula da lafiyanta a bace ta musamman da kwaran ainihin gaske saboda koda baka da transisi lafiya dole ne a same ta ilimi dole ne a same ta ko ba sai lalle ka tsaya ka samu kudin ko jari ko kuma wani abu na hannu kafin ka kula da wayannan ababe guda biyu ba saboda haka ƴa mace ya kasance mu iyaye dole haƙƙi important paramount akan mu mu kula da wayannan ababe guda biyu a cikin ƴaƴayenmu ko kuma yaran mu a gida musamman ma ƴa mace
saboda haka in wannan fadakarwa da ake yi ana yi ne dan kanmu saboda cutar in ta taso da mu za ta fara rashin ilimin fitinar da za ta haifar mu ke jin sa fiye da kowa saboda haka mu saurari malamai kuma ya kamata ai karatun ta nasu inji masu iya magana a ƙaru da abin da malamai suke faɗa masana suke faɗa kan wannan al'amari Hajiya Fatima har yanzu zan dawo kan maganar muhimmancin ilimin ya mace a gidan rediyon ki da kuma a matsayin ki ta mace me kuke cewa masu sauraro game da fa'idar a nemi ilimin nan
a gaskiya na faɗa kuma zan ƙara jaddadawa ilimin ƴa mace fa gaskiya ba ƙaramin abu ne ba ba kuma a nan kusa take ba saboda tun a lokacin zamanin kakanninmu fa gaskiya sun lura cewa mace ya kamata a bata wannan fiziko wato ba ta horo ta musamman a ba ta ilimi na ƴa mace ya kamata duk da na addini da kuma na boko saboda idan ba ta yi karatun nan ba amma ana sauran a lokacin da ana sauran aurar da ƴa mace da wuri to kaga dole sai ta samu wannan ilimin domin ta tafiyar da al'amarin gidanta idan ba ilimin nan gaskiya ba zaman lafiya a gidanta saboda haka horo ta musamman ake bayarwa domin ta zo ta kula da baba ma iyalin ta ba ma na farkon fali ya za ta yi ta yi zaman lafiya ma da mai gidanta kaga to in ba ta samu zaman lafiya da mai gidanta ba ƴaƴan da za ta tasar gaskiya ba za a samu ƴaƴa na gari ba na biyu ita da kanta mama mamalan da za ta yi da mutane da jama'a ma gaskiya ba za a samu wanda ake tunanin za a yi zaman lafiya a makwabci ko kuma a gari gaba ɗaya ba saboda haka bancin haka akwai kulawa ta musamman ko karatu ko ilimi da ƴa mace ya kamata ta samu ina tsafta tsafta aka ce shi ma rabin addini ne saboda haka idan baka samu ilimin zaka tsaftace kanka zaka tsaftace mahallinka
ko su yara da matasa ba a bar su a baya ba kan kokarin inganta harkokin ilimi a kowane mataki kamar yadda ba za ku kasa sani ba a duk shekara a ranar 27 ga watan Mayu rana ce da aka kebe domin karrama yara a bana kamar sauran lokuta jihar Kebbi kamar sauran jihohin Najeriya sun yi bikin wannan rana Maryam Ato ta zanta da dalibai a majalisar yara kan abubuwa da suka sa a gaba game da harkar ilimi.
Assalamu alaikum. Sunana Wasila Muhammad wadda take matsayin wadda take kula da gida na majalisar yara na jihar Kebbi. Mun zo wannan program ne na yara wato Children's Day wanda ake yi a kowane shekara. Sannan mun ji dadi sosai saboda ƴan uwanmu yara sun ba mu haɗin kai saboda sun yi abubuwa da yawa da yar ba kowa jin dadi har ita matan Deputy Governor ita kanta da kuma Women Affairs muna nan muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa dukkan yaro a Kebbi State ya samu abubuwan da ya kamata kamar ilimi da kuma bangaren mata waɗanda ba su zuwa makaranta da almajiri da sauransu mun je State House of Assembly inda mun kaga abubuwan da ke faruwa yanda suke zama a house on da mun kaga speaker din sai muka ya ba mu a chance da zamu yi mishi interview muka mishi sauran tambayoyi da yawa akan muhimmancin yara a makarantu da sauransu sannan ya muna alƙawari da cewa za a duba a ciki sannan muna so mu san da yaran Kebbi cewa muna nan muna iya kan bakin kokarin mu mu tabbatar da cewa daman su ko kuma mu ce right din su a matsayin su na yaran Kebbi muna kokari mu ga da cewa an tabbatar da shi da sauran ji abubuwa saboda ka yaran Kebbi
menene ne mai abu mai muhimmanci da kuke so yaran Kebbi su samu
abu mai muhimmanci da muke so yaran jihar Kebbi su samu shine ilimi ingantacce muna so mu samu ilimi ingantacce sannan mu samu musu security wanda in suna makaranta hankalin su ba zai tashi ba sannan almajirai da suke saman titi da sauransu muna kokarin cewa mu ga an rage su to the minimum
to da shike ke Allah ya sakin kawo wannan matsayi yaya irin ƴan mata irin ki waɗanda ba su samu zuwa makaranta wannan irin kira zaki musu
ina kira a gare su cewa su yi kokari su yi karatu duk da mun san da cewa mun yi magana da sau waɗansu da yawa daga cikin su suna mun da cewa ba daga wurin su bane daga wurin iyaye ne sannan mu yi kokarin mu yi magana da speaker ajiya da cewa waɗannan yaran da suke gida ba su samu daman zuwa makaranta ba me ake a kansu sai ya nuna mana da cewa za a yi ana kokari dan ana bubbude makaranta a kowane gefe inda za a yi sannan mun roka a sa law akan duk yaron da an ka gani a hanya lokacin makaranta baya makaranta yana wani wuri muna so a sa doka a cikin sa sannan ƴan mata iri na waɗanda ba su makaranta ina ce musu da cewa su yi kokari ilimi shine mace idan kina da ilimi babu wanda zai raina ki ke uwa ce a gida kai ba ma a gida ba kadai a gaba dai rayuwarki uwa kike duk inda kin gani kina ya tafiya ki ga yaro yana tafiya bai abu mai kyau zaki gyara mishi kenan kin gyara kasar ki kin gyara inda kike kin gyara kuma yara waɗanda za su tafi tare da ƴan uwanki saboda haka ilimi na da muhimmanci sosai ga mata musamman irina mu da zamu taso mu ne young generation mu ne waɗanda zamu tayar da waga wannan al'umman namu shi yasa muke kokari mu yi fada da gwamnati akan mu roke su da yake su manyan mu ne su duba yara saboda mu ne manyan gobe saboda haka kuma muna kokari idan Allah ya bamu chance ba nan zamu tsaya kawai ba akan children kadai ba zamu yi kokari har mu ga mun kai state abun ga State House of Assembly yanda nan gaba zamu ci gaba daukaka abu abubu akan yara saboda mun riga mun fara shi kasa mun riga mun san me ke faruwa da yara kin ga ko da mun je sama mun fito as election speaker ko kuma house leader ko chief if da sauransu za su ba mu hadin kai idan an ka girma saboda ka yara kada mu ku zauna gida mu je makaranta saboda shine ilimi shine haske wanda zai daukaka mu nagode
Sunana Mubarak Muhammad mai jama'a speaker na majalisar kananan yara ta jihar Kebbi ina zuwa daga makarantar Kanta Unity College dake Argungu
da shike yau ranan kun rana yara ta duniya yaya kajiya
gaskiya naji matukar farin ciki kasancewar irin yanayin da nazo na isko muta yara suna jin dadi da irin mutane kuma ana yin abubuwa da yanda ya kamata na farin ciki gaskiya ya bani matukar farin ciki
kana cikin ƴan majalisar yara ta jihar Kebbi makarantar da kai do Kanta College yaya yadda kuke ake gudanar da karatun ku da dai kuma wurin kwancin ku da kuma wurin cin abincin ku yaya ka gamsu da irin wannan abubuwan da
kuke gaskiya Kanta College Argungu wajen dai learning gaskiya suna yin kokari irin nasu suna karatu sosai sa'annan wajen lesson materials abun nan ko kuma environment din na mazauni na wajen karatu mazaunin karatu gaskiya Ismail
Ismail kuke so gwamnati ciki go ciki ke muku gyara
a halin da ake ciki gaskiya akwai wani ongoing constructions wanda ke na repairing na gyaran wasu hostels wanda sun ka tsufa sun lalace to an ba da congolese things amma kuma har yanzu gaskiya ba a yi da gyara su ba kuma har ma mutane sun dawo cikin su haka nan ba su yi da gyara ba
jihar Kebbin Najeriya ta bi sahun takwarorinta na Najeriya a fagen gudanar da bikin ranar yara ta duniya Dangane da hakan ne na sadu da babban sakatariyata ma'aikatar haƙoƙin mata da walwalar jama'a Hajiya Halima Boye Dikko wadda ta yi tsokaci game da muhimmancin ranar musamman ga yara da farko ta soma da bayyana takin bukin na bana kamar haka
taken a ga cewa an tallafa ma haƙoƙin yara a kare su daga sharrin rayuwa ta duniya kamar irin su shaye-shayen muwagun kwayoyi da kuma irin wani wulakanci da ake ma yaro kamar a yi mishi duka ko kuma a wulakanta shi a kai shi wani wuri inda bai kamata ba a sa shi shi aiki maimakon ya zauna ya huta tunda Allah shi ya baka wannan haƙƙi na cewa ka kula da shi so kai kana da haƙƙin ka bashi abinci amma sai a sa su za su nemi abinci tun suna shekara 4 suna wahala to duk irin wannan shine attacking wannan rana ta wannan shekara a ga cewa an protecting din yara ga duka a kara mutuncin su ga dukkan sharri da wannan wata karshen shi shine muke celebrating din ranar yara to wannan shirye-shirye mun fara shi da muka gabatar da kasidu akan haƙoƙin yara sannan muka je da ƴan majalisun mu na yara wanda muka kirkiro muka kai su majalisar jaha suka zauna ta tare da ƴan majalisu da speaker duka gaba ɗaya suka saurari yadda ake zaman majalisa su ma suka yi nasu tambayoyi akan haƙoƙin yara sannan kuma muka yi party watan buki na raye-raye da nishadi ga yara domin nuna farin ciki da murna da wannan rana ta yara wanda ake celebrating duk Najeriya gaba ɗaya akwai cikin
ma'aikatan shi tana kula da su marayu to ya su ƴaƴan matan da suke can karkashin ma'aikatan
ki alhamdulillah matan da ke karkashin duk yaran da ke karkashin mu suna samun kulawa sosai da gwamnatin jiha saboda suna zuwa makarantar boko suna zuwa makarantar islamiya sun kare secondary school suna zuwa gaba ga secondary akwai wanda ke college of education akwai wanda ke polytechnic akwai wanda hasun university suka kare kuma suka sami majan aure gwamnati kuma na tallafa a yi musu aure sai a sallama su ga mazajen su
to yaya kuma ita ta fannin gwamnati kuma wani irin kira zaki domin a kara tallafa masu wa'annan ƴaƴa mata marayu da suke nan ma'aikatan ki
eh to lalle ƴaƴan mata marayu abinda muke son a tallafa ma duka dai kamar in sun kare karatun su har dai su maza a ba mu gurbi inda za su samu aiki don musallame su su rika kansu su rika iyalinsu shine dai muke roko ga gwamnatin jiha kuma ana wannan shiri insha Allah
Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
shin me ya kamata yara su yi ne lokacin hutu sun jingina batun karatu kenan ko kuwa ganin a Nigeria tuni dalibai suka fara hutu Iliya Kure ya zanta da wasu daga cikin su.
Sunana Khadija. Yanzu idan an bada hutu, ya kamata ƴan uwana ku dauki littafin ku koyi karatu, ku je makarantar ku Islamiyya akan lokaci, ku taba ka ba iyayen ku da wani aiki ko jinta ko darasi ko shara, kuma ku dauki littafin ku yi ta karatu ku yi ma ƴan uwan ku kuma lesson, kuma ku yi ma iyayen ku biyayya.
Assalamu alaikum. Sunana Malama Rahina. Primary 3 za mu dan iya daya iyayen mu aiki mu dan ta aiki mu dan je makaranta mu koyi ilimi biyayya idan muka dawo kuma mu zauna mu koya mu kallon mu karatu kuma sai idan suka iya sai idan da safe tai sai mu tashi mu tafi kamar su three letters ka su an to 34 zuwa 100 500
Aliyu primary 3 ina dauko notes ne ina karatu haka kamar study education health education basic science da dai sauransu sai na dauko ne safai islamiya na karanta sai ne aiki ko shara ko dai wanki
Sunana Khadija kun gani yanzu an ba mu hutu zan sai mama na aiki zan taimaka mata wani fangi zan dauka littattafai na in yi karatu in san me zani a jarabawan mu ko ta gaban mu zuwa kuma sannan zan yi karatun islamiya na zan ci gaba da zuwa islamiya na zan taimaka mu mama
Sunana Alhaji Ahmed Muhammad ne kuma tsohon malamin makaranta ne kuma nayi headmaster a nan Kaduna to kamar yanzu yanda aka bada hutun makaranta ba a gaskiya ba an bada ne kawai su je su shiga wasa suna abubuwa ba na farko dai ya kamata wannan lokacin da suka samu su taimaka ma iyayensu in iyayensu manoma ne su je suna taimaka musu wajen noma in iyayensu ma'aikata ne to su zauna su taimaki iyayensu mata a gida wajen shara wajen tsaftace gida da sauran abubuwa ba wai su je suna wasan banza da sauransu ba yanda za su manta da karatu na biyu shine ana bukatan su dunga maimaita karanta takaddunsu na makaranta na wannan term din da suka baro domin kada karatun da suka yi ya kubce musu duk abin da ka bar shi da dadewa za ka ga ya ragu maka akai musamman ma wajen karatu amma idan ana bitan shi akai akai za ka ga ya zauna saboda haka ma wannan matsayi ina so in kira ga iyaye mata da maza kada su bar yaran su kawai don an ba su hutu su ga suna wasanni iri-iri su dunga turke su a gida kamar ko da awa daya a kowane rana ko daya da rabi a kowane rana suna maimaita karatunsu idan uba mai dan ilimi ne to ya tabbatar yana ma yaron shi bita akai-akai a lokacin hutu gwargwadon hali
Yara anana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara anana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ƴan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ƴan yara manyan gobe haba yara Allah nana ƴan yara manyan gobe ƴan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so dan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta
masu aro da wannan rahoton Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Dedone wanda ya rera sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.